الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki malikin kowa da komai wanda ya saki ara mana lokaci da numfashi da dama ya kawo mu wannan majalisi na Masjidul Ansar Kumo Kambariki Gombe State Nigeria don ci gaba da karatun mu na iyaye mata kamar yadda muka dauko muka saba ajiya mun dauko sabon darasi da muke magana akan karin aure ta'addudu zawjat karin aure a musulunci a amfanin sa da matsalolin sa da kuma sharuɗan sa dan ayyuka dukkan bangarori guda biyu adalci mun tsaya akan amfanin sa da muhimmancin sa gaba ta ƙarshe cewa shi ƙara aure wani lokacin rufe asiri ne ga matan da kamar yaki ya ci su ko ƴan mata da suka dauki shekaru ba mijin aure idan an aure su an rufa musu asiri an ce meke su ba za a basu su ta yawo a titi ba haka wanda ko annoba ko yaki na kabila ko na addini ya ci garin su aka kakkashe mata aka kashe maza kai aka bar mata da ƴan mata ba uba da matan aure ba miji dole ne mata ku yi hakuri ku sani wani lokacin namiji yana yin aure saboda bukatu wanda shine da ƙarshe na rufe da cewa akwai mazanda suna yin aure ne dan saboda larura ko dai matar take da larura ba ta da lafiya amma ba wanda ya sani sai mijinta shi kadai ya sani yana cikin takura yana cikin matsi to ba za a bashe ta zama cikin larurar sa ba ya ci gaba da neman mata magani kuma ta bashi dama yayi aure nace ta bashi dama ba wai daman daman yana hannunta bane a hada kai a zauna lafiya idan yayi auren ai hakuri a kaunaci juna ai hakuri da juna a zauna lafiya akwai wanda kuma karfin sha'awa ne da shi ba zai iya zama da mace ɗaya kadai ba ta masa kadan wani biyu ma ta masa kadan kuma haka Allah ya yi shi ba yanda za a iya canja shi to wannan yana da hali yana da iko iya da dama yace zai ƙara aure to kinga ai yana da larurar da za ta sa ya ƙara aure wani mijin yana ƙara aure ne yana lura da ita uwar gidan wahala ya mata yawa wahala ya mata yawa nauyi ya mata yawa a ya'ya sun taru a gida ba ta iya kula da gidan saboda taruwar ya'yan ba ta iya tsafta ya'ya sun yawa ba ta iya abinci a gida saboda nauyi yayi mata yawa ba ta iya gyara kanta wa mijinta saboda gidan yayi nauyi tana buƙatar hutu kullun cikin gajiya to kinga wannan tsakani da Allah idan mijinta yace zai ƙara aure dan ya sama mata hutu ya ƙara aure ya sama mata hutu to wannan ba laifi bane saboda ke kanki kin san kin gaji tarin ƴaƴa da tarin iyali duka wannan uzurori ne da larurori wani kuma uwarsa ce ta matsanta masa ta ce in bai ƙara aure ba za ta tsine masa saboda ba ta shiri da mata gidan kin san yanzu haka tsofaffin nan sai dai Allah ya shirya, Allah ba da haƙuri. In kika yi kuskure, kika fada gidan aure da ba kwa shiri da uwar miji, to uwar miji da kanta za ta fita ta nemo miki kishiya ta dole. Ta je ta nemo kishiya ta gaya wa mijinki cewa ko ya aure ta ko ku ta tsine masa. Wataƙila ba ya da niyyar ya ƙara miki aure, amma uwarsa ta ce za ta tsine masa ko za ta la'ance shi. An ƙi zaman lafiya, tsohuwa an je gaishe ta ta ƙi karɓan gaisuwa. Ni ba zan sake kula ka ba in baka ƙara aure ba. Tun da wannan ba ra'ayinsa ba ne. Uwa ne ya gamu da ita, duk da cewa abinda ta yi ba daidai ba ne, kuma ba za a ce masa dole ya mata da'a a kan haka ba. To amma dai magana ta Allah, sai an kula da larurorin wasu mazan da ya sa suke ƙara auren. Cikin sababbai da ba mun faɗa ba, wani kuma dole ta sa, kamar yanzu misali, ya aure ki kuna gari tare, ya aure ki kuna gari nan tare. To, ‘ya’ya sun taru, nauyi ya yi yawa, to ya samu aiki kuma a wani gari, kuma ba zai iya ɗaukan ki ya kai ki wancan garin ba. Sannan kuma ba zai iya zuwa ya ta biya miki kuɗin jirgi ko kuɗin mota, kullum kina hanya ba. In kin tafi, wa zai riƙe ‘ya’yan? In kin bar masa ‘ya’yan kin tafi zaman aure a can, wa zai kula masa da ‘ya’yansa? To sannan shi kuma ba zai iya zama a inda yake aiki ba mace ba, kullum ya ta shiga kicin yana ɗora abinci da sassafe. In ya dawo ya gaji daga aiki, ya gaji da aiki kuma shi zai ɗora abinci, to kuma ke ɗauko ki a kawo ki ba zai yiwu ba. To kin ga dole ya ƙara aure, ya zo ya nemo wata yarinya, ‘yar budurwa mai sauƙin sha’ani, ya tafi da ita, tana miki dariya, ita za a kai ta birni, ta je su dan shakata daga nan zuwa ‘yan shekaru kafin ita ma ta tara ta bataliyar, ko kuma a garin da yake ya samu wata, a garin da yake ya samu wata. To ke kuma kina can garin, aiki ya miki yawa ko kuma ‘ya’ya sun yawa, dole ne mijin ke ƙara aure tunda yana buƙata. Wata kuma ma’aikaciyar gwamnati ne, tana aiki kuma mijinta yana aiki a wani wuri, yana so ta dawo wajen aikinsa don su yi zaman aure, ta ce ita ba za ta bar aikinta ba. To kin ga wannan, ai dole ya je ya ƙara aure, tunda yana so sai ya je ya ƙara aure a wancan garin da yake. Ke kina cin albashin ki a wancan garin, shi kuma yana cin amarcinsa da ‘yar amaryarsa a wancan gari da yake aiki. Iyaye na mata, mu yi wa kanmu adalci. Zan iya ɗaukar lokaci mai tsawo ina ta lissafa muku uzurorin da maza suke da shi na ƙara aure. Wata kuma gaskiya ba fa komai aka rasa ba, ba wani abu ba. Wallahi tallahi tsabar bala'in ƙazanta ce da ita. Shi kuma mijinta ɗan ƙyalƙyali ne, tsafta yake so. Bala'in ƙazantar ki ta sa dole ya ƙara aure, ko ya ɗan samu wanda za ta ɗan haskaka masa gida. An kawo ki gida da haske, kin bakanta gida, ba kula da gyaran jiki, ba kulawa da ‘ya’ya, ba kula da shi kansa miji, abincinki ba daɗin gani, suturarki ba daɗin gani. Wallahi wata macen, in kin ga yanda take rayuwa a cikin gidan miji da bala’in ƙazanta, ƙazanta ba ƙaramin cutar mijin take yi ba. Kuma duk macen da ta zama ƙazama, to tunkaranta ma tashi hankali ne, tunkaranta saboda bala’in ƙazanta. Kuma ƙazanta kam, in ta mace ne ma, munin mace in tana ƙazanta ya fi namiji. Ita ce mai tana gafi, tana ƙarni, abubuwa sun lalace, tana wani hamami-hamami, wani abu yana ta bugowa haka, wani tiriri-tiriri, hamami-hamami, tiriri-tiriri, ɗoyi-ɗoyi, duk daga jikinki. Haba, to kuma kin tara ‘ya’yan da ba zai bai isa ya kore ki ba. bai zai sallame ki ba sai ce bari ya dan kara aure ko ya dan samu dan sauki al'amura ko sa dan saukaka tunda bai zai zo a kashe shi da dauda ba kanki kullun kika zo tsifa tsabar dandrop kawai wannan garin kan in ba sa ba sai a ciri rabin tiya a kanki cewa ne ai in ba sa ba wata ban tazo tana tsifa yanda kika san garin masara ke zuba a kasa raba raba kenan me ya faru ba kula ga halittun Allah suna ta zubowa a ciki ga kuma gari yana sauka kun gane halittun Allah ai ko sai yayi fassara ne ba kai halittun Allah da suke rayuwa akan kuwa cikin kanku ba ai ta kashe su ana zaluntar su a basu su sakata su wala su ci rabon su anki kai mace mai kazanta sha'anin ta bi wallahi in namiji yana baka labarin mace kazama cewa zaka yi alaji ya isa haka alaji ya isa haka hijabin ta in tayi kiliya a wajen mijinta sai ya dauki lokaci tukunna bai bude numfashinsa ba idan shayarwa take yi warin tumbudi da warin nono ruwan nono da yake zuba a hijabinta abun labarin bai da dadi na gane yauran ku a bace yake ba kwasu a faɗi gaskiya nan barin hakura kar ku tashi ku watsi ban sani ba yau wato aini abin da yake hada da ku da nazo ina faɗan gaskiya sai ga duk ana ta kifa kai ana ta turkune fuska wata ta kira ni tana cewa mallam wannan tonan asiri da ake wa mata don Allah ya isa haka nace wallahi ba tonan asiri bane ni so nake a gyara wallahi a gyara wallahi Allah shiryar Allah shiryar Allah ya gyara to ku yi hakuri wani lokacin su mata sha'anin su ne yake da wahala har ya sa namiji ma yazo karo mata kishi amma inda zaman lafiya da tsafta da kula da jiki sai ki ga ma ba lalle ya hankalin sa ma ya kai cewa yaje ya kara miki wata sabuwar kishiya ba Allah ya baki hakuri Hajiya Allah ya bada hakuri duk wannan bayanai da nayi akwai waɗanda kuma suke sukan ƙara auren akwai wanda suke sukan ƙara auren hatta a musuluncin akwai malaman da suna goyen bayan mata akan kar a ƙara aure da yawa wasu kuma maganar su ta tsaya ne akan in za a ƙara aure kar a ƙaro daga wanda ba musulmi ba wasu ma malaman suka ce kai har musulmar ma duk wanda ya auri mace ɗaya kawai ya haƙura ya je ta fama da ita sannan kuma kuma mata kowa ya sani kuma mata kuna da ra'ayi na kar a ƙara aure duk wa'azin da za a yi muku ku yi tagumi za ku ce da san samu ne dai kowa ta zauna ita kadai a gidanta haka kuke so to alhamdulillah wa'azi ya yi aiki kenan me yasa akwai al-dafi'ul ghairatul fitriya kishi wanda Allah ya riga ya yi mace da shi wannan kishin yasa kuke wannan to Allah shiryar dalilai da wasu mata suke kafewa da shi da wasu malaman cewa ai ƙarin auren ba wajibi bane kawai iyakaci mubah ne wannan fa ta malaman addini akwai masu faɗan haka ƙara aure ko ɗaurin aure ƙarin aure ba wajibi bane mubahi ne abinda ake nufi da mubah kawai dai halal ne an gane ko in an ce al-mubah shine يحق للإنسان أن يفعل الشيء أو أن لا يفعله أبند أيكي نونا كوكاي كوكاركاي ديني كا إيهي كوكا إيهكيني سيما تدلور سيما تو أبند كي شوا أكي كوكاي كوكاركاي ميهي ذاك بسيكاي كاباتا ما تكره كاوكرا من تندبا دولة بريبا وسمع لمن سوما سيما تيني تي وأي زمن لا فيها zaman lafiya shi kuma ya tabbatar da zaman lafiya ya tafi aiki da mubaji bare ni sharbi da zaman shi aure mubaji muba mana an baka dama ko kai ko kai abu da biyu sai ya tabbata cewa idan ka zo yin auren nan zaka bata ran matarka za ta yi ta fitina gidan zai kasa zama lafiya suka ce yaya za ka zo wajen aikata mubahi ka zo ka aikata abin da yake haram ne me ya haram bata wa matarka rai ka jefa ta cikin fushi da bakin ciki da damuwa suka ce ai bai halatta ba ya za ka fifita wancan ka zo ka jefa matarka cikin kunci da bacin rai dan akwai matar da in dai ka ƙara mata kishiya har abada har ta mutu ta daina samun kwanciyar hankali da nutsuwa akwai matar da in dai ka ƙara mata aure to ita kam sai dai ta yi hakuri ta yi biyayya amma ta ce ta gama jin dadin aure kwata-kwata malaman suka ce to yaya mutum kawai dan sha'awa ko dan ra'ayi zai zo ya gayyato abinda zai jefa uwar ƴaƴansa cikin damuwa suka ce a hakura wasu malamai sun ce duk namijin da yazo zai ƙara aure fa idza ragiba rajulun mutazawwijun fi an yatazawwaja imra'atan thaniya idan mai aure ya nuna sha'awar ya ƙara mace ta biyu sai ya zo ya gaya wa matarsa cewa zai ƙara mata ta biyu sai wannan matar sai ta ce a'a ita gaskiya ba za a kawo mata tashin hankali ba kuma ba za a jefa ta cikin kunci ba suka ce to a duba a ga tana da hujja ko ba ta da hujja tana da dalili ko ba ta da dalili in tana da dalili to sai a goyi bayanta a halin mijin ya ƙara aure in an ga hujjar ta karɓaffiya ne abu na biyu suka ce idan mutum ya zo zai ƙara aure sai ya yi magana wa wata yarinya ya ce zai aure ta amma zai kai ta ita ce ta biyu sai ta ce a'a Allah ya kiyaye in zo gidanka a matsayin ta biyu ko kuma ta ce a'a Allah ya kiyaye in zo gidanka a matsayin ta uku ko kuma ta ce wa Allah ya tsare ni ne zan zo maka ta hudu wannan ra'ayinta ne a shari'ar musulunci in ta ce ba za ta yi ba ba wani wanda ya isa ya tilasta mata ko kuma ya canja mata ra'ayi ko ba ta saba wa Allah ba in ta ga a hakan za ta iya yi shi kenan za ta jira sai dai ta auri wanda bai yi da ba shi da mata wannan ra'ayinta ne ganin damanta ne shi kenan ya rage ga iyaye su haƙuri su jira ta kuma iyayen ba za su yi haƙuri ba suka mata tilas to sun shiga hakinta duk da dai yanzu malamai suna ta faɗa cewa mata dole ku yi haƙuri saboda mazan sun yi kaɗan kuma sun yi tsada in kika kafa wannan doka kika ce ke ba za ki je ta biyu ba ke ba za ki je a matsayin ta uku ba ballantana ta hudu to ina je miki tsoron za ki sha zama a titi fa za ki jira kuma zai iya yiwuwa an aure ki ke din ke ce ke kadai to kina da tabbacin ba zai karo miki ta biyu a gadan bayan ki ba? Ai kin ga za a iya dora miki nauyi, za a iya karo miki wata bayan da zaki bayan kin tara masa yaya ya kawo wata yar karama mai saukin sha ne. Kina kallo suna cin duniyar su, ke kuma kina zaman gadin yaya, ya zaki haka al'amari yake? Waɗannan malamai suka ce ita mace in ta kiyarda ta auri mara mai mata, ta ki an ta kuna zaudatan saniyatan ga wannan mutumin, ta yi laifi ba ta yi laifi ba? Ina fata na fahimta. To sai suka ce wannan malaman da ni dai 30 dai dole tun da ya biyo ne ta kai dole muku bayani, don na san ba lallai ku ji hukan za ku yi murna in an faɗa. Yanzu abinda suka buga misali suka ce waccan matar da take waje, barin da muku gwari-gwari sunan wani wata ƙabila gwari, iyayena mata kuna ji na, malaman da suke goyon bayan ku kada a ƙara muku aure, cewa suka yi yanzu idan yarinya ta ce ba ta yadda, ko ba zaura ta ce ba ta yadda ta je gidan wani namiji a matsayin ta biyu, ta uku, ko ta hudu ba, suka ce ba ta da laifi, ra'ayinta ne ko? Kun ga ai yanzu ita kam tana so ta zama ita kaɗai ne a gidanta. Suka ce to haka ita ma matar gida, haka ita ma matar gida, mijinta da ya tallata mata cewa zai ƙara aure, to ita ma tana da daman ta ce ba ta yadda ba, ba ta yadda ta zama su biyu ba, ba ta yadda ta zama su uku ba, ba ta yadda ta zama su huɗu ba. Haka wannan ra'ayi ne na wasu malamai, ina muku bayani ne saboda ilimi ne su ma hakkinsu a faɗa. To amma amsa a nan gurin, in har an ce eh tana da dama ta ce ba ta yadda ba, eh za ta iya cewa ba ta yadda ba, to amma kuma Allah ya halatta ai, Allah ya ce a aura fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. To yaya zaki zo kina cin karo da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta? Lalle kam ba a isa hana mata in kishiyawa, sai dai mai wa'azi ya ta wa'azi, ita zakin bakinsa ya ta faɗa, ana zare masa ido ana kallonsa, kuma da an bar makaranta kam za a je a ci gaba da buga kishi. Allah ya tawaye. Me ye dalilin mata da ya sa suke hana a ƙara musu kishiya? Yanzu zan yi faɗi dalilan da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba. Me ya sa mata ba sa son a ƙara musu kishiya? Ba'dhunna ya'tabirna ta'adduda tanqisan li huquqihinna wa qadrihinna. Malamai suka ce wasu matan suna ganin cewa in dai aka ce za a ƙara musu kishiya, to an rage musu daraja ne, kuma an tauye musu haƙƙi ne, ana ganin bata isa ba, ana ganin bata kai ba, sannan kuma dole wani haƙƙinta da ake bata shi a cike. Yanzu kam tun da an yi aure an ƙaro wata, to sai an wacce mata wani haƙƙinta. Suka ce to yaya za ta yi tana kallo ta bari a cinye mata haƙƙinta, tun da haƙƙin nata ne? Misali kullum miji yana ɗakinta yana kwana, yanzu ya zo ya ƙaro wata, ya je ya share kwana biyu baya, da kullum miji yana nan, yanzu kuma biyu ya tafi biyu ya dawo, da ba waccan da kullum yana. Sannan wasu mazan ba su da tsoron Allah sai su wulakanta matar da take ta cikin gida, wannan dalili na biyu kenan. Akwai mazan da in sun ƙara aure suna cin mutuncin matar gidan, ana nuna bata isa ba, ko a cikin watan nan ba zan iya irga sau nawa mace take kira na da mijinta ya ƙara mata aure, tana cewa tun da yayi aure na kasa gane kansa, duk zaginsa in ya zo a kaina ke ƙarewa, ya ce min ‘yar iska, ya ce min ƙazamar banza, ya ce min marar mutunci, ya kira ubana izaga, ya wulakanta ni, wani lokacin ya ta dukan ‘ya’yana a gabana, ta ce mallam na kasa gane lamarin mutumin nan, in dai haka ƙarin aure yake to mu mata muna da haƙƙi, muna da dalili mu yi ƙoƙari mu yi hauka don kar a ƙara mana aure saboda za a shiga haƙƙinmu. Mazan kuma suna yi, wasu mazan suna yi, ba daidai ba ne namiji dan ya ƙara aure tsohuwar matarsa ya rinka tozarta ta, da baka san cewa ƙazama ba ne sai yanzu, da baka san cewa ba ta da mutunci ba sai da ka ƙara aure, da duk baka iya zagi da ashar ba sai bayan ka yi aure, da baka iya dizgi da wulakantawa ba sai bayan ka ƙara aure. To wannan jin tsoron wannan larura, kada mijinki kina tare da shi zaman lafiya ya je ya auro miki wanda za ta ɓace miki miji, wannan dalili ne da uzuri karɓaɓɓe a shari'a ma da mata suke kafawa wajen ƙin kada a ƙara musu kishiya. Muna wannan bayani ne saboda maza su ji tsoron Allah, wanda in sun ƙara aure suke mai da tsohuwar matarsu ƙwallon mangoro, an sha an sha an tsotse ƙwallon mangoro, in an sha an gama tsotse shi ya gama amfani, ba jefar da shi yake yi ba. To wallahi haka wasu mazan suke wa mata. Hajiya, ko kin san cewa akwai wanda in ya ƙara aure ko rabon kwana baya yi, in ya raina ki ko kwana bi zai raba miki ba, yadda ya sha iska ya zo randa bai ga dama ba yana ɗakin amarya, ki ci ubangirki ki ɗauka ki sauke ki wanka ki kwalliya, sai dai ki ji mutumin yana can ɗaya ɗakin yana ƙuruntu kamar ɓera ko gafiya, bai zai zo ba. To Allah mata ba dole su tada hankalinsu ba. Abu na uku cikin dalilan da ya sa mata suke ƙin a musu kishiya, akwai kishiyar da take tahowa da tsafi, akwai kishiyar da take tahowa da bin bokaye da bin malaman banza. Burinta ta taho sai ta raba tsohuwar mata da mijinta. To yaya za a yi baiwar Allah tana zaune da mijinta zaman lafiya, ta bari ya auro wanda za ta zo tana bin bokaye, ana mata tsafi a gida, a ɓace mata miji, ana mata barbaɗe, ana zuba mata wata mata ta sha kama kishiyarta tana barbaɗa mata magani a cikin abinci, ta sha kama kishiyarta tana barbaɗa mata magani a abincin yayanta. Miji ko kafin ya dawo a bunce shi da hayaƙin bokaye, bokaye ya ba da hayaƙi a ce kafin ya zo da awa biyu ki bunka gidan ki ji hayaƙi tun da asali yana tashi, hayaƙin mallaka kenan. Hayaƙin mallaka kenan, har hayaƙin mallaka ake yi wa namiji. Kuma wannan abun ku kun sani ba wani koyayyen abu ba ne, ku akan namiji ba abin da ba za ku yi ba, mace dan akan ta mallaki namiji ba abin da ba za ku yi ba. To ko nan kwanan nan an kawo min kes a garin nan, yara ‘yan mata ƙanana wai suna faɗa wai akan wai, wai sun haɗa saurayi, wai wancan wai saurayin wancan yana neman wance, kuma an ji cewa yana kuma neman wance ba, shine ake ta faɗa saboda bala'in kishi, ba a shiga gidan mijin ba ana kishi da bala'i. Allah shiryar da ku. To irin waɗannan matsaloli na tunani da firgici da damuwa da mata suke yi na kar a zo an kawo musu canji a gidansu, canjin da ba su shirya masa ba, gaskiya yana sa su ƙi su yadda a ƙara musu aure. Na kuma faɗi dalili a baya na wasu mazajen ba su da lafiya, ba ya da cikakken lafiyar da zai biya buƙatar mace ɗaya, ya ji ya ƙaro ta biyu, ya ƙara ta uku, kin ganke ka ai kin zama mai gadi kawai, ba ki da miji a shimfiɗa kwata-kwata. akwai kuma larura ta talauci wani talauci yake fama da shi baya iya biyan kudin haya baya iya biyan kudin makarantar yara baya iya duk abubuwan alheri da ne wanda ya zama wajibi gare shi da na kyautatawa duka baya iya zaman hakuri ake kai matar ita take fita take bige-bige ta nemo abin da za a ci kuma ya zo ya miƙe kafa ya ci abincin sannan wai kuma gashi ta ji labarin ma wai an zuga shi wai zai je ya ƙara aure dole ki ga mace tana bori tana tada hankalinta tana nuna bacin ranta cewa kada a kawo mata zarra ita ce kishiya larabawa suka ce adzarratu murra kishiya daci ne kishiya wahala kishiya damuwa ina fata ana fahimta yawwa Allah ya mana afwa mace tana da haƙoƙin da miji ya zama wajibi ya kula mata da shi na wannan haƙoƙi din da nauye-nauye da kuma yau rayuwa ta canja wataƙila in ya shigo da wata zai iya yi wa wannan haƙƙin fayyaku yau zai iya samuwa ba Allah ya mana afuwa sannan ana cutar da wasu matan barin mijin ya tafi ya batta wani kwanaki baya nan to za ta ji ba daɗi ita kullum tana son mijinta ya zama yana kusa da ita ya za a yi ya riga ya saba mata shekara goma shekara sha ɗaya shekara sha kaza kullum tana da mijinta daga ita sai ci su ci tare su sha tare kuma ya za a yi yau ta ga an gayyato mata wata an auro mata wata dole hankalinta ya tashi wannan yana cikin ƙuduri da dalilan wasu mata da ba sa so a yi musu kishiya ɗin duk da wannan ba wai wani ƙuduri ne karɓaɓɓe kai tsaye ba amma dai dole mu faɗa saboda shi dalili koyaya in mutum ya ambata sai a saurare shi a ba shi dama a ji menene ƙudurinsa kuna tare da ni kuna ganewa ko abu na gaba kishi kowa ya san mace tana da kishi nana Aisha matar annabi ne Allah ya yarda da ita tace ana azyarun nisa ni ne na fi mata kishi har a gidan annabi an yi kishi to akwai wani abun mamaki ne dan mutum zai zo zai ƙara aure matarsa ta tada hankali tana nuna kishi waya ita zaginta ke kishin ki yayi yawa ke wallahi kina da kishi a to dama an taɓa yin mace ba kishi ai cikar mace shine ta zama tana kishin mijinta kar ki yadda su zo su takura ke wai kine kishi kice dole ki nuna kishi in baki kishi ba ai baki zama mace ba amma wani kishi aka hana kishin rashin hankali kishin dabbanci kishin jiƙawa ɗan kishiya wato shayin ɓera kishin sawa kishiya maganin ɓera a kashe ta shi aka hana amma mace ta nuna tana son mijinta tana kishi daga ita sai shi a wannan ba damuwa ba ne ɗabi'a ce wannan a gidan annabi ba an nuna mai kishi a gidan annabi ga misalan kishi da aka aikata a gidan annabi ina faɗin wannan ne saboda me maza da suke cin mutuncin matansu maza da suke wulakanta matansu wai dan saboda sun nuna kishi kai ya kamata ka je makaranta ka sani lallai mace ba baka isa ka raba ta da kishi ba in ta nuna kishi yayyafa mata ruwan sanyi in ta nuna kishi rarrashe ta in ta nuna kishi ka ba ta haƙuri a wuce wurin kai ne da riba kai ka cinye ƙwallon kai ki kishi kar ta ce a'a maganar ba zan yi kishi ba ashe ba na wasan ka yaya zan yi na ba da rayuwa ta gare ka yaya zan yi kai ka san me alaƙar mu da kai in ga yau ina tarayya da wata ba ni ba a kanka ta wata baiwar Allah wai haƙuri kar ku dariya wai mijinta ne wai ya ƙara aure duk lokacin da dare ya yi ita ba ta iya bacci, zama take ta zauna a dakin ta ci uban kuka. Wai aka ce me yasa yake kuka? Wai cinowa take yanzu fa yana can ko yana bacan ya tafi can fa, ma'ana yana can yana wajen wata. Tace yanzu wani ya tafi ya bari, yanzu yana wajen wata, yanzu yana can suna kaza suna kaza, haka za ta kwana ta buga uban kuka ba ta bacci. In kin ga ta yi bacci to ya tafi kasuwa baya gidan, amma in dai ta ji labarin ya tafi can dare ya yi yana can yana kwanciya a can gidan, to baccin da ba za ta iya yi ba ke da ta kuka har abin ya zama tun wanda ta mata uwar hankali. Wannan Allah sarki, wannan abin tausayi ne, kishin nata ya yi yawa, ya kamata ta ɗan takura mana wani a ɗan kwano haka mu fita da shi mu kai wa waccan matan da ba ta da kishi. Yanzu dan Allah za ta iya hana wannan abin? Abin da ya fi ƙarfinka ba ya kame da shi wasa ba? Wata kuma zuwa ta ce yanzu wane, yanzu wane, yanzu kai ne za ta ƙara aure, yanzu wane kai, kai ne za ta ƙara aure. Yanzu daman kana iya son wata a duniya bayan ni? Yanzu wane amana ta tabbatar da haka? Na ɗauki amana ta na baka, ashe har zuwa kake kana soyayya da wata? Kai maza sun lalace, kai duniya ta bashi, haka take gaya wa mijin shi kuma ita rarrashi ya gama da ke ya je ya karo wata kan. Kwanan da aka turo mini kes ɗin wata baiwar Allah, ko fim ne suka yi ko kuma da gaske ne aka ɗauki hotonta tana balahiran ba sani ba Allah wala. Mijinta ne wata yarinya budurwa ta musulunta, sai mijinta ya ce shi kuma zai yi jihadi zai yi aikin Allah shi kuma zai aure ta. Habba ai da aka zo da yarinyar, wai irin ta zo ta gaishe ta, kin san me ta ce? Ta nuna shi ta ce kai wane, kai yanzu kai ka isa, wallahi tallahi ba za ka auri wannan kafirar ba. Kafira kuma? Ta ce kafirar banza, kafirar wofi. Aka ce ta musulunta, ta ce da aka ta ce yo musulunta ta na banza, ta musulunta ne don ta aure mun miji, ki koma cikin kafirci ki danki ta zama. Wallahi ka taba da. Ta ce in dai kin musulunta ne ki aure mun miji to ki zama ki a kafirci. Ta nuna ta ta kalle ta, ta nuna mijin ta kalle shi, ta ce na rantsa maka da Allah ɗaya wani, na maka rantsuwa wallahi Allah ya halicce ka ne a duniya don nini kadai. Mata kenan ta buga rantsuwa, ta ce Allah ma da ya halitta, da ya halicce ka nini kadai ya halitta maka don ni kadai ne, da haka maganar mafarkin ma za ka ƙara aure ko tasowa ba ta yi ba. Tashi ki fita ki ba da guri ba za a aure ki ba. Maganar ta uku ta ce in kuka aure ni to wallahi mutum uku za su bar duniya, in kuka aure ta mutum uku sai sun bar duniya, za a yi kashe-kashe. Ta nuna yarinyar ta ce wallahi sai na kashe ki, ta nuna mijin ta ce kai ma kuma sai na kashe ka, in na kashe ka ni kuma in kashe kaina, kowa ma an rasa gaba ɗaya. Kin ga mutum uku sun tafi kenan. Kai wannan dai gaskiya ko a fim ne aka yi shi, wannan mata gaskiya zazzafan kishin ta yi, ni da naga abun ni kaina sai da na fara matsawa gefe-gefe. Jikina yana rawa na ce wannan bala'i mutum ya kai wannan gidansa ai ya shiga uku ne. Mijin ya zare ido ga gemu yana to abun har ya kai haka. To shi yasa na gaya muku a karatu, maza ku yi haƙuri da matanku, wasu ba kishinsu akwai rashin hankali a ciki, in ba a lallaɓe su ba za su yi ta'adi, za su yi ɓarna. Na gaya muku a karatu ana akwai matar da ba duka ba zagi, kishiya aka mata kawai ana ƙara mata aure ta mutu, kuma wallahi har yau tana da'ira daman ta ga yawa miji tsabar soyayya tsabar kauna wata ran tace wa mijin tace ni kuwa ne din ranar da ka kara mini kishiya ina jin bakin ciki da zai bari in ci gaba da rayuwa a duniya ba sai dai in mutu yace haba wanci tace Allah ba zan iya rayuwa ni da wata a karkashin ka ba zan iya ba tace kawai ni na san mutuwa zan to ina ko wannan bayanin na ga tana taka ma'ana ita ma haka za ta yi kar fa ki yadda ki je ki ba kanki kashi kanki wallahi namijin wannan zamani in zaki mutu ki dawo ki dada mutuwa ki dawo ki dada rafkana ki dada dawowa wallahi sai miki kishiya wanda suke cikin wannan bala'i a musu addu'a Allah ya yi musu mutumi dai ana nan kawai aure ya zo masa la muhala ta bayan da ya gama yan dabarun da zai yi da hikimomi aka daura aure aka yi komai mata dai ba ta sani ba to ya za a yi wajen rabon kwana dole a gane tunda dole in dare ya yi ya tafi ɗakin waccan to an zo za a tare to ya rasa inda zai ya san kishin ya zo ya kama ɗan wa'azinsa da ɗan muƙaddima kin san namiji in zai cuci mace akwai jan aya da hadisi in zai kifar da kai yanzu zai nuna maka Allah ka ya gama lallaɓe ka ya gama jawabinsa ta ce ba ta fa gane me yake faɗa ba ba ta fahimta ba ya fito ya bayani dalla-dalla ya ce to Allah dai shi yake yin abubuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir eh yanzu za ka jawo aya ya ce ya sama mata abokiyar zama ya ce yar aiki ta ce yar aiki aka samu komi ya ce a'a ƙari ne ta ce ƙari kamar ya ya dai shahada ya ce aure ya ƙara ta ce aure aure kai tana ajiye zuciya ta mutu Allah ji kan dudu Allah ji kan kalle yalwa Allah ya ba da hakuri me yaro kam an ce ha ni wannan mata ai ta taro rikicin da ya fi karfinta Allah ya mana afuwa don Allah mata ina muku wannan nasiha da wannan wa'azi ne kar ku jefa kanku cikin fadan da ya fi ƙarfin ku yi haƙuri kuma kowace mace ta ji a ranta cewa gaskiya fa mijinki fa ba naki ne ke ke kaɗai ba gaskiya abinda zan rufe da shi a ƙarshe shine matsaloli kamar haka bayani akan mace mai ciki da hukunce-hukuncenta da kuma ladanta a musulunci duk wacce Allah ya sa ta samu juna biyu menene addini ya tanadar a kanta na lada samun ɗa namiji ko mace ladabba na haihuwa da jigo a musulunci sannan kuma hukunce-hukuncen waɗanda suke karɓar haihuwa suke taimakawa mata wajen haihuwa matsala ta biyar hana ɗaukan ciki hukunce-hukuncen hana ɗaukan ciki family planning hanyoyin da ake bi wajen yin family planning me shari'a ta ce menene manufa na hana ɗaukan cikin menene hukunce-hukuncen shari'a akan mace mai hana kanta ɗaukan ciki abu na shida hukunce-hukuncen zubar da ciki zubar da ciki da gangan ya halatta a yi ko bai halatta ba me laifin wanda ta yi ɗaukan cikin da renonsa matakansa sannan daga ƙarshe za mu tattauna akan albarka da amfani na samun ƴaƴa a addinin musulunci, cewa ƴaƴa alheri ne kuma samun haihuwa albarka ne. Abu na farko, yana da kyau iyaye na mata su gane cewa yana daga cikin manya-manyan manufa ta yin aure, az-zawaju ala al-itlaq, shine namiji yana son ya samu ɗa, ita ma mace tana son ta samu ɗa. Dan Allah ya ce fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, yanzu ku sadu da matanku, ay contact, ay alaka, ku nemi abinda Allah ya rubuta muku da yaya. Ina wannan magana ne da wannan bayani saboda yau Allah ya kawo lokacin da akwai matan da kawai su hannun su su yi aure kuma ka sai, akwai wanda wallahi ba sa son haihuwa, akwai wanda tana ganin an mata gaggawa daga yin aure sai ta haihu, akwai yarinya da take faɗa ai abun kunya ne gare ta daga yin aure shekara ɗaya ta haihu a ganta da goyo. A'a, su ba sa son haka, wannan jahilci ne, wannan rashin hankali ne, wannan saba shari'a ne. Akwai namijin da shi ma da ya yi aure, wai ana yin aure kafin a fara alaƙa da mace, kawai sai ya je ya siyo mata alluran hana ɗaukar ciki a ita ɗirka mata. Wallahi kin ji na miki rantsuwa, ƴata, ƴar uwata, ɗalibata, kar ki yarda daga yin aure ba a ma hada aka san meye ba a zo a fara ɗirka miki alluran hana ɗaukar ciki, kar ki yarda. Wata daga nan fa har abada ba za ta aiku ba, an lalata ƙwaƙwalwa. Likitoci ma suna magana a kai, ba wai ya malama addinin musulunci ba, sai dai akwai wata larura ne, dama kun yi auren da wata larura. Ku iyaye mata, ku daina ɗaukan ‘ya’yanku kuna binne su a haka ku kai su gidan miji ba tare da kun musu jan kunne ku nuna musu rayuwa ba, don gaskiya akwai mazan da ba kirki ba ne da su. Daga yin aure fa, ranar da za a tare fa, zai zo da ‘yar motarsa ya ɗauki yarinya ya kai ta kemis a je a surkuma mata allura ta hana ɗaukar ciki na wata uku. In aka je aka toshe mahaifar fa, da zarar ya ga kuma lokacin da ake buƙatar haihuwar ta yi baki haihuwa, to wata fa za a nemo mai haihuwa a kawo miki, shikenan ke kuma za ki zama mai gadin ‘ya’yan wasu. Yana ba da matsala kamar yadda masana suka faɗa, yin family planning na allura ko shan ƙwaya ko saka loop ko saka implant budurwar yarinya da bata taɓa haihuwa ba a fara taryanta saboda kwaɗayin duniya da neman morewa, wai auren an mai da shi na shakatawa da morewa, sai shekara biyu shekara uku wai tana budurci da ita da miji. Kar ki yarda da wannan, a'a, gaskiya ka bari, mu san me Allah zai yi. Akwai wanda ta yi haka din suka nemi haihuwar iya nema sama da ƙasa, wallahi abu ya gagara, ashe sun ragargaje ƙwayoyin haihuwar tun farko, duk likitan da za a je neman magani abu ya gagara. Yanzu har wani wankin ciki ake idan ana neman haihuwa, a wanke ciki, a wanke, a daɗa wankewa, ciki ya ƙi samuwa. Ki ga mace tana ta zuba ugun kuka wa miji, yanzu wani haka za mu mutu ban haihu da kai ba, ni kuma yanzu shi kenan a rayuwata, sai dai in ga yara suna rarrafe suna gudu ni ba da ɗa. To akwai dalilai da suke kawo wannan amfani da wannan ƙwayoyi na family planning ba a bisa ƙa'ida ba da shawarar likita, sannan kuma daɗewar mace ba ta yi aure ba. Idan mace ta daɗe ta yi shekaru ba ta yi aure ba, to in tayi auren ana shan wahala kafin ta dauke ciki wannan kuma likitoci su za su muku bayani sama da yadda ni zan yi muku bayani to amma ba yanda za a yi larura ce wata Allah ne bai kawo ba wata matsala ce da ita amma lallai auren da yarinya tana cikin budurcinta da ɗan ƙananan shekarunta in dai ba da wani uzuri ba to wannan shi yafi ta yi haihuwarta lafiya ta gama yin haihuwarta tana da sauran 'yan shekarunta amma mace mai tarin shekaru yawan ɗaukar cikin mace mai shekaru ko a asibiti za ku ga in an je karɓar haihuwa sai an tambaya shekarar ki nawa kuma haihuwar ki nawa wanda ta ce haihuwarta 7, 8, 9, 10 wallahi asibitocin haihuwa ba su fiye karɓanta ba saboda idan haihuwa ta yawaita tana iya zuwa da matsala a ƙarshe wanda kuma take da yawancin shekaru tana ta haihuwa ga yawan shekaru ta tsallaka shekara 50 ko shekara kaza to ita ma tana da wahalar ci a ne ta iya mutuwa a iya samun kaza a iya samun kaza to shi za ku ga in Allah ya ba wa mace mijin aure a yi haƙuri ne yadda ake santa a auren da ita idan in karatu take yi kuma watakila yana ganin yana da sha'awar ya bar 'yarsa ta yi karatu ta gama sannan ya mata aure wannan kuma yana da ra'ayi ba a yi ta a hana shi ba ko kuma a ce a yi karatun a yi auren ana karatu tana gidan mijinta tana zuwa makarantarta wannan shi ma abu ne mai kyau to da haka iyayena mata akwai karatuttukan da ku ya kamata ku mai da hankali ku iya ku gane ku san su ku fahimta dan zai iya yiwuwa ku je a cutar da ku wallahi ba ku sani ba ba kowace mace ce take family planning ba kuma matsalar dadin nan ba za ki san amfani da ba sai ran da kika shiga gidan miji kika ga an fara miki gori a kan da ba za ki san amfanin haihuwa ba sai ran da kika fada cikin kishiyoyi masu yaya kika ga ƴaƴansu suna musu hidima ke kuma kina nan kina zaune kina auren sha'awa ana ta biyan buƙatar sha'awa da ke tunda daman ƴar sha'awa ce an kawo ki a yi sha'awa ne da ke ki zai a yi ta sha'awar da ke ya ƙare in gado aka zo ci a yi tarabawa da ƴaƴansu ke kuma kin yi tagumi ba ki da komai ɗaya bisa takwas ɗin nan a haɗu za ki haɗu da manya-manyan mata masu shekaru tare za ku haɗu a rabe muku sun tashi da rabon ƴaƴansu mata sun tashi da rabon ƴaƴansu maza ke kuma ba ki da komai tunda ke ƴar son sha'awa ne ke ba ki a rai wai saurayi yanzu wai ya zo ko mutum ya zo zai auri mace abinda ake yi sai mutum ya zo yana da matarsa uwar gidansa tsofai-tsofai ta tara masa ƴaƴa 10 ko yana da matarsa ta biyu tana da ƴaƴa 9, 7, 8 wai idan ya zo auren yarinya budurwa to ni yanzu sharafina gaskiya fi sabilillahi ni ba na son matar da zan zo a aure ta ta zo ta yi taimakon haihuwa ni haihuwa ta ishe ni sai ki riya riya tana ai din da baka so ni ma wallahi ba na so abin da baka so ai ni ma ba na so shagga ba ki da wayo ba hankali wa wuya an yi miki walawala kirmi me zai kai ki gidan sai ki ce a ka dan manne ni ma dai in tara 3, 4, 5, 6, 7 haka in na kai wannan matsayi sai mu yi daidai da su ke yanzu kina da hankali wacce tana da ƴaƴa 15 wacce tana da ƴaƴa 8 ke kuma yanzu an auro ki auren sha'awa ina ta maimaita muku fa ana yin wannan auren sha'awa sharadi ma zai yi da ke kafin ya aure ki cewa shi fa ba za a masa haihuwa a gida ba na rantsi da Allah wasu ƴan boko da wasu masu kuɗin mu irin wannan zalincin suke yi wa mata malamai suka ce yana daga cikin manufar aure ga kowace mace Allah ne ya faɗa da namiji fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum ku sadu da matanku ku mubashara ku nemi abinda Allah ubangiji ya rubuta muku yaya mutum zai zo ya aure mace ya ce shi wai haihuwa ta ishe shi ba fa macen ce ta ce haihuwa ta ishe ta ba namijin ne shi kuma ki ga mai kuɗi wai haihuwa ta ishe shi shi gaskiya in dai an yarda za a aure shi bismillah sai ki sha a ba komai Allah ya sa albarka ka je ka nemi bakarariyar mace bazawarar da ta yi aure 3, 4, 5 ba ta haihu ba ka san ba ta haihuwa dauko ta kai auren sha'awa da ita, amma ni kam ina yarinya karama, ka zo ka aure ni saboda kudinka da abun duniyarka, ka zo ka ajiye ni in ta bauta a gidanka. A'a, kuma za a kwadaitar da ita duniya, kin san me yake cewa? In zan je Ingila da ke zan tafi, in zan je Umrah ma tare zan tafi. A'a, wallahi gaskiya ne, ni ma na yadda ba hankali kwadayin duniya. Me amfani yawonki ana zuwa Ingila ba ki da ɗa? Me ribarki in za a yi tafiye-tafi da ke ne, in za a je taron gwamnati ke za a sa a gaban mota a tafi, ke kina ganin kin yi waye, waɗancan ku sun shuka iri yana faduwa yana mutuwa, za su tashi da miliyoyin kuɗi, ke ku tashi da taguni. Kar ki kuskura ki yarda, ki san dabarar da zaki da 'yan hikimomi da zaki. Wannan karatu ne na san ba lallai wasu su ji daɗinsa ba, amma amana ce don gaskiya akwai matan da wawaye ne, na ce wawaye ba wayo ba basira, haka din ake tafiya. Ke ki ga yarinya an kai ta cikin manya-manyan mata suna ta aihuwa, ita kuma an dakatar da ita, to ya za a yi shi ya bar waɗancan matan suna haihuwa ki a hanaki? Su an kwanta da su ana so a samu iri a jikinsu, ke kuma an kwanta da ke na sha'awa a gama a wullar da ke dillar da ya zo koran ki daga gida, sauƙin koran daman ba ki zo da komai ba, kuma haka za ki fita babu komai. Dole sai kun ɗan yi 'yan dabaru da 'yan hikimomin ku, kuma ku rinƙa yin shawara. Allah ya shiryar da mu, Allah ya shiryar da su, Allah ya ganar da mu, Allah ya ganar da su. Ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya, kuma ya sa alheri a rayuwarmu. Allah ya ba mu ikon faɗa mutane daidai, Allah kuma ya raba mu da faɗawa cikin kuskure. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.